Zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar Voice Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fagge
tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 3 ga watan Mayu na shekarar 2023. Zani magana ne akan halin da matasa kan sa kansu kasancewar makauniyar soyayya ga 'yan siyasa.
Yake Zara Umuna tafi da karin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya zanta da wani matashi akan wannan batu. Sannan kuma za mu ji daga bakin 'yan siyasar da kuma likita.
Sai ku saurari shirin yau da gobe.
Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawar mu a jihar Bauchi inda wakilin sashen Hausa Abdul Wahab Muhammad ya tattauna da matashin da zai gabatar mana da kansa.
Ake ku za gabatar da kanka.
Farko sunana Aliyu Muhammad Sani wanda aka fi sani na da Aligayo na Baba Bahari a da. Kuma a yanzu na da Aligayo na Baba Kauran Bauchi Amanu Musa Ahmad Azari.
Kusan shekaru 8 din nan da suka wuce ko suke kokarin wucewa an san ka kai dai mugoyin bayan Buhari ne wanda ya kai ga saboda tsananin soyayya ma ka sha ruwan kwata kai wanka da shi. Ko za ka dan bani bayanin wannan lamari da ya faru da kai?
To wannan lokaci dan bayanin da dan bayar a takaice shine a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya ci zabe a 2019, lokacin da nayi wanka na kuma sharuwan kwata. Sabe a lokacin dan bayanin da shine mun dan sassamu matsaltsalu haka game da kaina ni lafiya na a lokacin idona ne dan samu matsala.
To ai soyayya ne ya saka ka sha wannan ruwan kwata din kai wanka da shi kenan? Wani irin soyayya ne a lokacin ya saka ka sha wannan abu?
Gaskiya a wannan lokacin soyayya ne wanda baya musultuwa, sabida da ni ban dauka wannan ruwan kwatan ma ruwan da jaban din ruwan na jasa bane, dan na dauka kaman kawai farin ruwa ne tsaftatacce mai kyau. Shi yasa na sha, sabida da lokacin iya soyayyan san ne nake gani a gaba da bana ganin komai.
To kaman akwai lokacin nan ka taba zuwa kaga shi Buhari ko kuma an kai ka wurin sa saboda irin abin da kai kusan na sadaukar da rai ne?
Ko kadan babu wanda ya taba cewa yau zai yunkuri ko zai kai ni gurin sa ko kuma wani makusancin gurin sa. Sai dai akwai wa'inda a wancan lokacin suka hada ni da wani a gwamnatin Buhari mai bashi shawara Bashir Ahmad. Ina tsammani muka yi waya da shi yake fada min cewa lalle za su taimake ni insha Allah. To najima ina ganin gafara sa na ga garganin kafo. Sai in zo in ga an dusa min zuma a baki na kaman gashi. Sai a zo a yanki. Daga baya dai na kawai na gane cewa yaudara na suke yi da kuma suna so su yi amfani da ni su cimma wani manufansu na daban.
To kai wannan hukunci da ka dauka na shan ruwan kwatami da wanka da shi kai ne dan a baka wani abu ko kuma dai a'a soyayya ne da kake da ita mashi Buhari?
a lokacin ne kawai nayi ne domin su zunzurutun soyayya da nake masa, domin ban yi tsammanin abin za ta yi girma haka ba. To da nayi haka kuma sai abin ya girma ya faɗaɗa, ba ma ya wuce Najeriya ma ya tafi ƙasa gabaki daya. Ana labarai dan waɗanda muka yi waya da su da ƴan ƙasar nan da ba ƴan ƙasar nan ba a wancan lokaci Allah ya yi yawa da su. To ganin haka ne yasa ba wai nayi dan abin wani abu bane ko wani abu. To da naga hakan ya jawo min sanayya na mutane, shine daga lokacin ni kuma ina da sana'a, shine ne kira a wancan lokacin da a taimake ni akan sana'an da nake yi, tunda gwamnati ne tana da fadi, tana da kuma halin da zata yi abin da yafi haka. Balle dan sana'a na da bai taka karaya karya ba, yara ne ina zaune da su a karkashin ni suna nan da yawa. Wani lokaci sai dai mu fito haka yaran mu zo, wani lokaci mu zauna da su ba aikin da za a yi, sai dai a koma. Muna tare da yara, ina tare da su a shagonan, sun fi su 20 wanda duka suke ci a karkashin na.
Hankali kai dai matashi ne, shin siyasa a lokacin kana siyasa ne?
Gaskiya ni bana siyasa.
Wato ra'ayi ne kake da shi yasa ka aikata wannan abu?
Eh, ra'ayi na ne da kuma zunzurutun soyayya na mutum. Idan ina son mutum nakan yi iya bakin kokari na rike masa amana. Soyayya na baya wucewa ga mutum, sai in dai har na fahimci cewa ni ina yi ma wannan makauniyar so ne, san musu wani, ina son sa, ni ne nake son sa, ba shi ne yake so na ba, ina son sa shi bai damu da ni ba.
Amma kai kokari don shi ka jawo hankalin Buhari ko kuma ya zamanto na makusantansa sun gwada masa irin wannan bajinta da kai na sadaukar da rai?
Eh, na yi kokarin haka, sabila da akwai da yawa ƴan jaridu ko kuma ƴan program da suke zuwa har shagona, sukan zo su zauna a yi program da ni, a ɗauka live ma ga kayan sana'a na, ga yanda nake aiki, har na ɗinka na yanka na hau ai, duka babu abin da ban yi ba, amma shiru kamar an shuka dusa.
To yanzu kamar Malam Ali shekarunku nawa ne?
Shekaru na 25.
Shekara 25. To yanzu na ji ka ce wai kai na baba Buhari a da. To me yasa ka kawo soyayyar ne ta fita, ko kuma dai rashin ganin dai ba a maka wani abu bane dai yasa ka ce kai yanzu ka bar hidiman Buhari?
Eh, to gaskiya a dai zahirin gaske yanzu ita siyasa a duniya ake yin ta, kuma duk wanda da ka zauna tare da shi, da ka so ka zauna a gurin wanda yake kallon mutuncinka ne, wanda ya san darajar ka, wanda ya san ya kamata. Ba dai yi ka zo ka zauna a mutum tunda shi ma karan kansa da yake bi yana yi ne dan ya samu wani abu, su ma karan kansa wanda suke jikinsa suna yi ne su ma dan su samu wani abu. To mu ma akan abin da ya kamata a ce an taimake mu ne, ba a taimake mu ba, sai wanda ba ɗan jam'iyyarmu ba, ba mu tare da shi, ya san ba ɗan jam'iyya na bane, tun a wancan lokacin 19 din shi kadai shi ya kawo min tallafi, shine Musa Ahmad Azare. Musa Azare kenan. SA Project Monitoring na wannan mulki namu na Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi. Shine a lokacin ya kawo min tallafi. To kuma ina ganin cewa ga wannan ya san cewa ni dan APC ne, shi kuma dan PDP ne, amma kuma duk lokacin da dan buƙaci wani abu shi Musa Azare shi yake min. Idan dan kira shi a waya ina kiran sa yake dauka, shi Musa Azare. To shine nace to ai ya kamata in dai da halacci da kara, ni ma ya kamata ne gwada bajinta na a tattare da tafiyar Musa Azare. Shine har ne linkin da shi kuma Allah Ubangiji ya sa shi yana so na, kuma ni ma ina son sa. Soyayya na tsakani da Musa Azare ba soyayya na dabaran dan siyasa, a'a soyayya ne na tsakani da Allah. Wanda bajin cutar da shi ba ya aminta da haka, ni ma ba zai cutar da ni ba, na aminta da haka.
Matasa irin ku su ne wato za mu ce kamar gishirin harkar siyasa wanda yake aiki amfani da ku. Kai a bangaren ka ka dau wasu hanya wanda yake dai din ka jawo hankali ba tare da ko ka cutar da wasu ba, amma ka kusan cutar da kanka ne a lokacin. Kamar menene a halin yanzu kake gani, ko kuma a dacen din ka kamu da wani ciwo a sanadiyar wannan abu?
Gaskiya a wannan lokacin babu ciwon da ya same ni kamar yadda na fara faɗa maka. Hey, illa lokacin da kwata ya shiga idona ya dan kai kwana uku yana dan mun ciwo, daga baya shi ma Allah cikin yardansa ya zo ya warke, shi ma na samu lafiya.
Okay. To kake ganin irin wannan soyayya da matashi wasu ma za ka gansu suna neman jiwa kansu rauni da karshe ya zamanto dai kawai ba su fahimci wani abu ba. Shin menene za ka gaya wa matasa a dangane da irin wasu abubuwa da suke yi ko kuma kuke yi da ba shi ba ne?
To gaskiya so ne, soyayya ne, kowa da irin fannin soyayyan da yake yi ma wanda yake so, yanda yake tare da shi. Ni dai shawara na da kuma kira da nake ga matashi kamana, idan kana tare da mutum ka fahimci cewa kai ne kake son sa, shi ba san ka yake yi ba, ba san ci gaban ka yake yi ba, bai san yaya kake tafiyantar da rayuwanka ba, kai kuma damuwanka shine, to ka rabu da shi yafi maka alkhairi, domin ba mutum bane wanda zai iya tsiratar da kai ko kuma wanda zai iya maka rana a rayuwa. Rayuwar nan kowa yana bin wanda yake tunanin cewa zai iya taimakon sa a lokacin da yake buƙatar taimako ne. To idan kana zaune da magoya bayanka ko min kowani irin so kake masa, idan ka fahimci cewa damuwanka bare zamo damuwansa ba, bare iya taimaka maka ta wani fanni daban-daban ba, to ka rabu da shi ya bi maka alheri. In ba haka ba, da ka je ka dawo ƙarshe abin ya zo maka da na sani, kana da na sani ne, kai ka bata lokacinka, baka tsaya kai abin da ya dace ba, shi ka je ka bi shi a baranda kana ta masa iya shi bai ma san kana yi ba, bai ma san daga aiwa ba a rayuwa ba.
To yanzu ko da yake ka ce kai ba dan siyasa bane, amma kuma ka gwada kamar kana jam'iyyar APC, a da kuma MPDP ne ma suka dan taimaka maka, kenan yaya kake ganin siyasar matasa musamman waɗanda yake kawai ana karan farauta da su ne, me za ka gaya musu?
To gaskiya siyasar matasa a yanzu su ne siyasa, sabila da in ka duba da ka ga yawanci a yanzu da ake HH ɗin irin 25-24 ɗin nan kusan an fiyewa, kusan idan da ka zo gurin zaɓe ma yawanci ire-iren mu za ka dinga gani a gurin zaɓe. To ni iya jan hankali na da su shi ne, ya kamata mutum ka gyara kowa da yanayin yadda yake tafiyantar da cin abincinsa, da ka iya kowa da yanda zai tsara yanayin da zai tafiyantar da rayuwarsa, da yanayin da zai samu wannan ɗinsa, amma ko menene a duk abin da za a yi mutum ka dinga taka tsantsan da kanka.
To kai dai a halin yanzu mai sana'a ne, kuma ta wani ɓangaren ma kana ɗan taɓa siyasa, kamar ta ina ne, wani irin sana'a kake?
Ni ina sana'a ne na ɗinkin riguna, rigunan siyasa, rigunan ƙwallo, sport wear na makaranta, duka dai da masu ransu duka ina ɗinkawa.
To kenan wani kira za ka yi mai su gwamnati da ma dai wa'anda yake suke ganin tallafawa matasa, suke da wasu tsari na tallafawa matasa, ta ya za su yi su ga sun taimaka wa irinku don saboda ku zamanto, kuma ka ce kai akwai yara a wajenka
sosai. To ni yanzu kiran da nake yi da wannan jam'iyyar tamu ta PDP, jam'iyya mai albarka, kamar yadda nake jin a gari ko kuma dai na fara tabbatar da cewa APDP ne, to yanzu ina so in tabbatar da ainihin cewa APDP da ake faɗa ɗin APDP ne, da su iya share min hawaye kuma da su iya min abin da wa'incin su suka gagara min. Ba komai komai bane abin shi ne, masana'anta na ne, a zo a buɗaɗa min shi, a inganta min shi yanda zan iya sarrafa abubuwa daban-daban wanda da bani da na'urorin da za su iya sarrafa min waɗannan abin. Yanzu kuma ina buƙatar a ce an taimaka min da waɗannan abubuwan da zan ƙara sarrafa gurin masana'anta na, in dan ƙara buɗa shi yadda kowa da kowa zai dinga dogaro da gurin, hasali ma har daga wasu guri da a dinga kawo yara ana koya musu aiki, domin ana yaye su zo ma su je su dinga dogaro da kansu. Tunda abu idan Allah ya baka basira, dama Allah ya baka ilimi, ba ya baka kai kadai bane, to mu kadai abun ba zai iya yiwa mana ba. Idan gwamnati suka tallafa mana, sai mu ƙara buɗe da abun da don Ubangiji, tunda dai ba wai a boyayyen abu bane, sananniya ne, kowa ya riga ya sani, kuma kowa ya riga ya san sana'ar mu, kuma kowa ya san yanayin yanzu wanda rigan take jikina din, dinni na dinka abina. To amma bani da abun da dan kai a yi rubutu, bani da wasu injinan da za su ƙara sarrafa mu a inganta abu, duk bani da shi. To ina buƙatar wannan gwamnati tamu mai albarka da ta dube ni da fiskar rahama, da kuma duba yanayin halin ko ohon da gwamnatin baya ta ɗauke ni, da kuma rashin sanin daraja na, da kuma rashin sanin ya kamata na da suka gwada min. To ina so wannan gwamnati ta zo ta buɗe min baki na, ta kuma ta kuma sa ne bude bakin azumin shekara 8 din da na jima ina yi.
To Malam Ali Gayu na tsohon
na
Baba Karan Bauchi.
Dan amanan Musa Ahmed Azare jagaban Katawo.
To nagode.
Masha
Allah.
Gaskiya ta bin shari'a ba
walle walle wala ta dauke kama kariya
kariya
magana gobe ba mu newa idan mu ne yau magana gobe ba mu newa ina mugunta domin ba za ta kai mu ga ciwa dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba tun wata rana akwai atashi ba shine ba
balle balle mana ta dauki kama kariya
kariya
yau ne magana gobe ba mu ne ba
idan ka lura ai wa'adin ka zai kare ba bai karewa ka tabbata akwai mutuwa fa
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu ji ta bakin likita akan illolin sha da wanka da ruwan kwata.
Sunana Dr. Shuaibu Musa. Ni kwararren likita ne a fannin cututtuka da suka shafi yara a nan asibitin koyarwa ta tunawa da Barauduko wanda ake kira Barauduko Teaching Hospital da ke yankin jihar Kaduna. To da farko dai yin birgima ko wanka ko shan ruwa da ke fitowa daga gota babban al'amari ne saboda da farko ruwan gota ko ruwa da yake fitowa daga gota ko yana bin gota to ruwa ne da yake cakude da kazanta akwai cikin wannan kazanta din akwai kwayoyin cuta kala-kala da ba yake da su nau'i akwai nau'in bacteria ta nan mutum zai iya samun cututtuka irin su kaman typhoid su cholera da sauransu akwai kuma sauran kwayoyin cuta ma da mutum zai iya samu ciki kuwa har da nau'in virus a cikin viruses din nan akwai wanda karfa mu manta cewa akwai sauran dabbobi irin su beraye irin su kankasai da sauransu su ma da sukan bi ta wannan neman abinci saboda haka abubuwan da mutum zai iya samu nau'in virus sun hada da cututtuka irin kaman abinda muke kira da turanci leptospirosis duk irin waɗannan cututtuka ne da mutum zai iya samu uwa uba akwai cutan amai da gudawa da mutum zai iya kamuwa da shi ta wannan hanya din zaka ga cikin mutum ya kumbura zaka ga yana yawan amai yana gudawa ya ga labaita ruwan jikinsa ya tsiyaye ya kasance cewa bai da kuzari har ma ta Allah ya yi kuma sai kaga an rasa rai duk waɗannan abubuwa din na iya faruwa to akwai sauran kazanta da ke ciki dauke da waɗannan kwayoyin cuta da za su iya sa cututtukan fata infection na fata kala-kala duk za su iya faruwa ciki akwai waɗanda muke cewa impetigo wato cuta ne na fata zaka ga jikin mutum ya fara yana bororo ya kunshi ruwa da kwayoyin cuta din suke samar wanda kuma ana iya samu su cikin kazantan gota to daga nan zaka ga ya fashe ya samu kurji da sauransu duk waɗannan abubuwa din na iya faruwa a takaice kenan akan kazanta kawai to akwai nau'i na biyu da ba mutane sukan kasance abunan ba amma mu likitocin yara dama mun san da wannan zance din zaka ga cewa yara haka marasa kan gado sosai zaka ga yawanci zaka ga suna jin gota suna shakan kazantan gota din ko kuma kazantan masai ko ire-iren waɗannan to wani nau'i ne na samun hanyoyin maye ta yadda mutum zaka ga cewa kaman bai da hankali to rashin hankali din yakan sa sukan samu satisfaction ko mu ce sukan samu abinda suke nema wurin shakan masai ko shakan nau'in gota da sauransu yakan dauke musu hankali ya gusar da hankulansu ta yadda zaka ga suna abunan to wannan nau'i da aka fara gani na cewa ana amfani da wannan kaman tamkar masu cin zabe su dinga shakan gota duk nau'i ne na daukewa hankali ta yadda marasa hankali kawai su za su yi wannan, mutum ya yi birgima a gota ya sha ruwan gota ko ya yi abun nan. Duk da cewa ko akwai illoli da damun gaske, kamar wanda na faɗi ɗin nan, akwai cututtuka da damun gaske, akwai cututtukan fata, akwai cututtukan hanji, akwai cututtuka da suka shafi kwakwalwa kamar yadda duk na faɗi. Amma duk da haka nan za ka ga yaranmu suna ire-iren waɗannan al'amura ɗin.
Shirin namu bari mu kammala da jin ta bakin wani dan siyasa da yadda yake kallon irin wannan soyayyar.
Assalamu alaikum, sunana Muhammad Lawal Shehu wanda aka fi sani da Molashi. Ni ne mataimaki na musamman ga mai girma gwamna Malam Nasiru El-Rufai akan harkokin siyasa. To duba da yanayin yanda matasa suka fara irin wannan shagulgulan murnar cin zabe, za mu iya cewa wannan abu ya dauko asali ne tun daga zaben 2015 saboda murna na cin zabe da jam'iyyar APC ta yi, na kuma musamman samun zabe ko in ce nasara na shugaban kasa Muhammadu Buhari, wanda kusa a tarihin kasar nan ba a taba yin irin shi ba. An samu waɗanda suka yi tattaki, wasu daga Katsina, wasu daga Maiduguri, wasu daga Kano zuwa Abuja domin su nuna murna irin nasarar da aka yi. So wannan ya jawo matasa, wasu kuma waɗanda ba su samu wannan ba, su kuma suka dinga wasa da mota, har wasu suka rasa rayukansu, wasu suka sha ruwan kwata aka kwantar da su a asibiti, wasu kuma suka jikata. Akwai wanda na sani har yau dalilin rashin abin shi kenan. To abinda nake son matasa su gane, shi irin wannan murna ya saba ma koyarwa na addinin Musulunci, saboda addinin Musulunci ya ce kome zaka yi kai sawa-sawa. Kuma duba da yanayin wanda ma za ka yi mu wannan murna, ba hana kake murna ba, murna abin yi ne, dole in abin farin ciki ya samu dole kai murna ka nuna. Amma kuma aiko Musulunci ya tsara mana yanda za ka nuna ko za ka yi murnanka. Akwai salloli da za ka yi, akwai sujada da za ka yi, akwai dai abubuwa da za ka yi na nuna murnanka, wanda a Musulunci ma sai ka fi samun lada. Amma ka je kai ta wasan banza ko ka endanger life ɗinka domin wai kana nuna murna, wannan a gani na shirme ne, ba dan kankani ba. Saboda na farko dai wanda kai kila ma bai san ka ba, ka gani iyayenka kuma kila talakawa ne, ka ga daga lokacin da ka nuna wannan murna aka je, in ma baka mutu ba ka jinkata, to iyayenka su za su sha wahala ga dawainiyanka, kaga ka ja musu bala'i, ka gane. So abinda muke son matasa su gane, shi irin wannan cin zabe idan har an yi, ba wai ka je kai murna kai ta ai wasa da mota ai wasa da mashin aje a sharuwan kwata wanda idan ka mutu a wannan hanyar da kai da wanda ya kashe kanshi kusan hukuncin kuda kuma ka san hukuncin wanda ya kashe kanshi saboda haka ina kira ga matasa don Allah don son annabi su yi kokari in har an yi irin wannan nasara na zabe su yi kokari su ga cewa sun yi murna da bata wuce gona da makadi ba bata wuce gona da iri ba su yi murna daidai gurgudu yanda insha Allah dai ba wani abin da zai faru kuma zan so in amfani da wannan dama in yi kira ga su iyayen yara da su ruka kwaban yaran su su ruka kokari suna ganin cewa sun tarbiyyantar da su bisa ga hanya madaidaici saboda ai ba daidai bane mu bar yaran mu suna duk abin da suka ga dama shi shugaba ba wai ana nufin kawai sai shugaban karamar hukuma bane ko gwamna ko shugaban kasa ba a shugaba kai kanka a gidanka shugaba ne ana so mutum ya zamana ya rike wannan ciwo da Allah ya baka ana son kuma a ga cewa ka rika sa ido akan irin abubuwan da yaranka suke yi duba da yanayin yanda duk wannan abin kamar yanda na faɗa a baya kai kanka zai dawo saboda haka idan baka kula da yaranka ba dole yaran nan kullun za su je su jawo maka magana murna kamar yanda na faɗa a baya murna ba haram bane amma murna a yi ta yanda koyarwa na addinin musulunci ya tanadar kar a yi abin da ba shine ba to saboda haka muna son mu ga cewa daga zabe na gaba insha Allah an samu canji kan irin yanda ake yin murna a ƙasa ko in ce yanda ake murna a Najeriya in ka lura kudu ba sa irin wannan murnan da mu muke a arewa zai wuya ka ga mutum a ce wai ko ya wani tattaki daga Kano zuwa Abuja ko daga Abuja zuwa Lagos domin ya taya wani murna don ya ci zabe kudu ba sa wannan abu duk da kuma ai sun fi mu son su amfana amma ba sai ka irin wannan murnan bane ka sa kanka cikin hadari sannan ne za a gane cewa ai kai murna ba dole kai murna yanda ya kamata bai kamata a ce muna banzantar da rayukan mu a garin murna ba kuma ka je kai wanda ma bai san da kai ba bai san kana existing ba kuma ka je kai garin murna ba kana murna an ci zabe bane domin za a amfana to an ci zaben kuma kai baka amfana ba garin murna ka je ka kashe kanka a banza to kaga abinda mutasan mu suke gaskiya akwai kuskure a ciki saboda haka muna fatan dai matasan mu za su yi kokari su ga cewa sun daina irin waɗannan murna sun koma yin murna yanda ya kamata
shugaba mai hila ko fajiri ba zai daraja ba
shugaba mai kariya bai bin sama ba zai kima ba wale wale
balle balle mana ka dauki kama kariya
kariya
daga mai yin kariya da sharidan ya coci mutane nan so ko ne ko in kira shi ban kaura ne ka ce mu gune bakin azalimi sauna ne sama amince azalimi a jagora ba
walle walle muna ta dauki kama kariya
kariya
magana goma ba mu ne ba
shugaba Borisa daga adalci ne jagoranci ya mai da al'ummar sa mutane ya tallafi kowa ya rike al'ummar sa tukwane kaza ya sake su su tarwatsa akan hanya ba
walle walle muna ta dauki kama kariya
kariya
magana goma ba mu ne ba
walle walle muna ta dauki kama
masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tattaya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lathers Gwasham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku kasance lafiya.